الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسائك سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جنما وأن مسلات من البركة مسلات من ديني إسلامي كرس أنا قدم مدقري يومنا يمة السبر شاء ترى قوت رمضان شكرا دبو إلى رديو دل أربعين دبيو باه جرما إكي صلى الله عليه وآله وسلم وأن إلاتي دا ثلاثين دلين كو ثلاثين كو إلا ليه قوتا بيرقو شكرا دبو ليه دبو بيو دا أشيرن دا لعبة ميلادية. ونعرف الله سبحانه وتعالى إيمانا توفيقي جاء مطيعة كرشان آياتا 30 تتقوص يوكم أظام السيقى بدأ آياتا 30 ترى فلن الله سبحانه وتعالى وقاتلوا ما تلا تكون فتنة كاف النظام أنسى تنبايا دارة فين تنبايا يدى أكيد جيا da muke bayani muka kawo hadisin Amr ibn al-As radiyallahu anhu lokacin da yazo musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin manzon Allah yake fada masa musulunci yana rusa zunubai da aka yi a baya, hijira tana rusa zunubai da aka yi kafin hijira, sannan aikin haji yana rusa zunubai da aka yi kafin aikin haji. To shi yake tambaya irin hijiran da ƴan uwa ƴan gudun hijira suka yi, to shi ma ya shiga wannan hijira da manzon Allah ya yi, manzon Allah ya ambata Allah zai gafarta musu dukkanin zunubansu na baya. To lafazin hijira a larabce al-intiqalu min makanin ila makan, a tashi daga wani guri a je wani guri. To hijira da ake ambatawa na shari'a shine al-intiqalu min daril kufr ila daril islam, ka baro inda kake, inda ba za ka samu damar addinin ka ba, ka je garin da za ka samu yin addini, shine hijira. Kamar da sahabban manzon Allah suka yi, sun hijira daga Makka zuwa Habasha, sun hijira daga Makka zuwa Madina, sun baro inda ana takura musu, ana gallaza musu, ba sa iya yin addininsu, suka je gurin da za su yi addininsu. To wannan shine hijira ta shari'a. To amma wannan hijira da ƴan uwa suka yi daga garuruwa daban-daban da aka tada su, ba dan ba samu daman addininsu bane suka bari, saboda fitina. Inda aka san haka da musulmi da wanda ke ba musulmi duk an tada su. Amma hijira ta shari'a inda za ka bari ba musulmi bane suke hana ka yin addini, ko musulmi ne suke hana ka addinin ka, amma muhimmin abun ana hana ka addinin ka. Saboda haka hijira da manzo Allah yake faɗa a nan shine mutum ya bar inda bai samu yin addini ba, ya je inda zai samu yin addinin sa. To amma to ɗan uwa da suka yi hijira kamar da ake cewa sun boro garuruwansu, ƙauyukansu an koro su, sun ba su da lada, suna da lada a gurin Allah, domin wannan jarrabawa ce ibtila'i ne. Duk sanda Allah ta'ala ya jarrabi bawa a cikin ransa ko dukiyarsa ko mutuncinsa ko iyalansa ko yaransa, Allah zai sa masa kafara idan ya haƙura, ya yi ihtisabi, ya nemi lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ma yusibu al-muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adhan hatta shawkati yushakuha illa kaffara Allah biha min khataya. ce ba wani musulmi da wata wahala zai gamu da wahala ko kuma yayin rashin lafiya ko wata damuwa ta same shi ko bakin ciki ko wani tashin hankali ko wata cuta cutarwa yace hatta idan kaya ta soke shi to Allah subhanahu wataala zai kankare masa zunubinsa to balle kuma mutumin da yake an koro shi daga garinsa an kashe kona masa dukiyarsa kila ma an kashe masa ɗan uwansa da iyayensa ya gudu ya bar garin kawo wannan yana lada mai girma a wurin Allah subhanahu wataala idan ya ihtisabi amma ga wannan ba za a ce masa yayi hijira irin ta shari'a wani ke min daril kufr ila daril islam ba amma dai yana da lada a wurin Allah subhanahu wataala kuma gurgudan girman zunubi gurgudan yadda Allah ta'ala afwan gurgudan girman wato jarrabawa gurgudan girman jarrabawa gurgudan yadda Allah subhanahu wataala zai kankare maka zunubanka kaga misali wanda an kona masa dukiya an kashe masa ɗan uwa to kaga wajen dare ba za ka hada da wanda yake ba kona masa dukiya ba ba kashe masa ɗan uwa dan jarrabawa daban-daban ne to ai muna roƙon Allah subhanahu wataala dan ɗan uwan mu da Allah ya jarrabe su da wannan fitina an kona musu gidajensu an koro su daga an koro su daga garuruwansu an raba su da uwansu to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa musu kafara kuma Allah ya nuna mana ranar da za su samu zama lafiya za su koma gidajensu su ci gaba da harkokinsu mu ci gaba da addu'a kar a damu abu ne da babu ya zo kuma zai wuce to sai dai abin da ke bayar da dadi yana da wahala ga ɗan'adam ɗan'adam yana da gazawa da wuri haƙurinsa yana ƙarewa ɗan'adam amma ba haka ba kam tunda babu tukunna ya zo Allah ya jarrabe mu da wannan ba zai dawama ba haka nan jarrabobi da ake ji a tarihi da cin tarihi mai nisa ko tarihi na kusa inda za ka je ka tarar da mutanen wancan lokacin abin da ke tafi a ransu suna ji kamar abin ba zai wuce ba tukuna ya zo ya wuce ya zama tarihi wannan shi ma insha Allah zai zama tarihi kar a fita tsammani daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala su kuma waɗanda suka zama sanadiyar wannan fitina suna karkashe mutane suna kona dukiyoyin mutane to Allah ya gane da su wanda ba zai gane ba Allah ya mana maganin su na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
نعم الله تعالى يكتب وقاتلوهم كياكيسوا hatta la takuna fitna har ya zamanto babu wata fitina wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ad-dini dukkaninsa ya kasance na Allah subhanahu wa ta'ala fa in intahu idan suka daina fa inna Allah lalli Allah bima ya'maluna basir mai gani ne ga abin da suke aikatawa Allah yana ganin abin da suke aikatawa wannan ayar tana da alaka da ayoyin da suka gabata ayar ta gabata Allah madaukakin sarki yana cewa kullul ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatu al-awwalin ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tafada wa kafirai idan suka daina kafirci suka musulunta daga cikin irin sakayyen da Allah ta'ala zai musu duk kurakuran da suka yi a baya Allah madaukakin sarki zai gafarta musu kuma idan suka ci gaba da yakarka suka dawoma kan kafirci to su sani irin abin da ya faru ga mutanen da zai same su na halakarwa da azabtarwa to shine Allah ta'ala ke cewa idan suka ci gaba da yakar ku wa qatiluhum kuma ku yake su hatta la takuna fitna har ya zamanto babu wata fitina a bin kasa fitina a nan da ake nufi shine wato kafirci shirka kuma wannan shi jawo su fitini musulmi wadanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sai kafirci kuma su hana musulmai imani da Allah su yi addinin su tabbata akan addinin su to duk wannan Allah ta'ala ya kira fitina to ku yake su dan kawar da fitina kuma kawar da fitina zai yi ne ta hanya biyu imma kuka su kafiran ku kashe su ku rage musu karfin su ko kuma su musulunta da haka za a samu wato kafirci zaman to babu musulmai za su samu su yi addinin su Allah ta'ala yake cewa wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗayan sa ya kasance na Allah subhanahu wataala wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah addini gaba ɗaya ya zama na Allah ma'ana ya zama na Allah shi kadai za a bauta ba babu shirka babu kafirci Allah shi kadai za a bauta wasu bautawa a bangasa sai Allah ta'ala yake cewa wa in intahu to idan suka bar kafirci suka bar su yake ku suka bar yakar ku fa inna Allah bima ya'maluna basir Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa sai zai saka musu akan abin da suka aikata wanda kuma fadin Allah subhanahu wataala fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan suka tuba suka musulunta suka tsaya da sallah suka ba da zakka sun zama to musulmi dan uwanku ne a cikin addini ba magana a yake su dama ana yakar su ne saboda me ba su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba kuma suna yakar addinin musulunci idan suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka yi sallah suka yi zakka ba magana me a yake su saboda haka ba magana wanda yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana sallah yana azumi yana bada zakka ka zo ka kashe shi ka ce ka jihadi dan Allah ya ce fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata wa ikhwanukum fid din shikenan an gama dama abin da ake so kenan a imani da Allah a imani da manzon Allah ai sallah ai zakka ai alkhairi to ana yi to me rage to Allah sa su gane wa qatilu ma tala takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allah bima ya'maluna basir tun daga maganar yakin Badr har zuwa wannan aya kuma wasu ayoyin za su biyo baya an yi magana kan maganar yaki da kafirai yakin Badr kashe kafirai an yi ta maganganu akan wannan kuma wasu ayoyin za su biyo baya to yana da kyau wato a fahimci ayoyin jihadi da suka zo a cikin ayar Al-Qur'ani ko wanda suka zo a cikin suratul Baqara ko suratul nan Al-Anfal kuma musamman suratul Tauba anan ne aka fayyace abubuwa da yawa to ba za a fahimci su yadda ya kamata ba dole sai idan an karanta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an karanta jihadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gani usulun Qur'ani a dunkule yake kawo a dunkule baya fayyace bayani ka dauki misali akan sallah wa aqimu salata wa atu zakka inda mutum yake zai karanta Al-Qur'ani ayoyi da suka zo akan sallah na cikin Al-Qur'ani kadai yace zai sallah ko shi sallah zai ba abin da zai na sallah haka nan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yace mutum zai karanta ayoyi na azumi da suka zo kawai yace zai azumi wani irin azumi zai ko aikin haji wa tumul hajj wal umrata lillah وأذان في الناس بالحج يأتوك رجالا وأن كذا زي كرنجا آيوين حج ده سك زو أسمع القرآن زي كرنجا باجاري ده يقوم على ورم أنزل الله ده بيان ما لم يبا وأن إلا أيك حج زي تهذا نما جهاد آيو سك زو أسمع القرآن ما كان جهادي وقاتلوهم أن عند الله أم بتا أسمع سورة البقرة لكم أسمع سورة التوبة ده سورس دول سألكم على ورم أنزل الله صلى الله عليه وسلم a fahimci mu ne yana da muhimmanci musamman a wannan zamanin namu da ana zuwa ana zubar da jinin musulmi da wanda ke ba musulmi ba ana zaman lumana da su ana ta karkashe su ana zubar da jini da sunan aikin Allah da sunan jihadi yana da kyau a fahimci wato ayoyin Al-Qur'ani ta hanyar fassarar manzon Allah da kuma fassarar malamai domin jihadi yana da sharadi yana da rukunai yana da ka'idoji yana da manufofi dole sai an fahimce su kafin a zo a ce za a yi jihadi manyan manufofin jihadi shine tabbatar da adalci kawar da zalunci daukar kalmar Allah a ba mutane dama su yi addininsu amma yaushe za a yi wannan din idan an samu sharada da ka'idoji manya manya daga cikin sharada da wato ya karka furai akwai maganar wato shugaba jagoranci imam babu jagora ba zai yi jihadi a ce za a yi jihadi ba kuma jagoran nan wanda ya cika sharada wanda malamai suka bayyana balagagge mai hankali yana da ilimi gurgulo wanda aka yadda da hankalinsa dole ta samu shugaba a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wanda yayi muda'a da hakika yayi wa Allah da'a wa man ata'ani faqad ata'a Allah wanda ya saba mun da hakika ya saba wa Allah sai yake cewa wa man yuti'il amira duk wanda yayi wa shugaba da'a faqad ata'ani yayi mun da'a wa man ya'ti al amira duk wanda ya saba wa shugaba faqad ata'ani da hakika ya saba mun sai yake cewa wa innamal imam jagora shugaba na al'ummar musulmi junnatun garkuwa ne yuqatalu min wara'ihi sai an tsaya a bayansa za a ji a yi jihadi a yaƙi wa yutaqa bihi za a neman kariya ta hanyarsa junnatun yuqatalu min wara'ihi shi ne garkuwa da za a tsaya ya tsara muku abubuwa a yi jihadi wanda ya cika sharadi to idan za a yi wannan yaƙin ko jihadin babu shugaba kaga babu garkuwa kenan duk yakin da za a babu garkuwa me za a yi barna za a yi asara za a yi manzo Allah ya kira shi junna garkuwa min yuqatilu min wara'ihi za a yi yaki a bayansa a tsaya tare da shi tukunna za a yi yaki wanda yake ya cika sharadi wanda yake bisaba wa ka'idar Allah ka'idar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu na biyu al-qudra iko iko na ilmi na makamai na yawa na dubawu shasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka ba wa mace shi da mi ba da jihadi ba aka ta ba su hakuri aka ta ba su hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri har suka gama rayuwar su a makka akwai lokacin da mutanen madina sun zo sun karbi addinin musulunci lokacin aikin haji suke zuwa dama a jahiliya suna da aikin haji amma sai dai akwai abubuwan da suka sabawa a shari'a to ana sun manzon Allah ya ji gurin su a Mina sun karbi addinin musulunci a harabar Mina suna zuwa Mina sai dai ba sa zuwa Arafa ne suke cewa wannan baya daga cikin Arafa ba daga cikin iyakar harami ba sa tsayuwar Arafa to a Mina cikin dare mutanen Madina bayan sun karbi addinin musulunci da gurin manzon Allah ana kunce sai dai daga cikin mutanen Madina suke cewa yake cewa ya Rasulullah in ka bani izini yanzu zan tashi zan farma kafirin nan in karkashe su gaba daya mutane ci dakata dakata Allah bai bani izini ba abinda hikima da hankali ake yi an gani saboda haka sai da suka je hijira sai aka yi hijira aka je Madina aka assasa aka kakkawana daular musulunci to sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada dama mai udhiya lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir aka ba su dama tukunna aka fara magana jihadi da hankali da hankali har aka tafi aka su magana yakin Badr yakin Uhud da sauransu aka tafi amma a Makka da yake san da ba su da iko Allah ta'ala bai ba su wannan dama ba saboda haka idan za a je a yi jihadi babu iko babu ƙarfi to kaga barna za a yi baya daga cikin ƙarfi ka zo ka za ka yi jihadi ka zo ka kashe mutane ka gudu ka je ka buya wannan ya nuna cewa babu ƙarfin kenan ku ina ne manzon Allah da sahabbai suka je jihadi suka gudu suka buya babu shi in dai jihadi za a yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske za a yi kaga sai a tsaya a fili a tankari makiya a gwamza wanda ya nasara ya nasara wanda kuma ya fadi ya fadi amma mutum ka zo ka shi mutum da ya biyu uku ka gudu ka je ka buya ina manzon Allah ya haka ina sahabbai suka yi wani wanda suka yi wani kuma iko ana da iko ko babu iko a ji a yi jihadi wannan aiki ne na shugaba ba ni ne zan tantance ba ba kai ne za ka yi ba ba aikin wani malami ne ba ba aikin wasu jama'a ba ba aikin wata kungiya ba aiki ne na shugaban musulmi gaba daya shi ne zai ce zai shawara da masu hankali da manazarta da masana shin muna da iko mu yi jihadi ba aiki ne na ikraru ba to idan ba samu wannan din ba ka gabar na za a yi ba jihadi za a yi ba za a ji ta kashe kashe wajen shugaba wanda shi abin da malamai suka faɗa Imam Ibn Muwazz al-Maliki yake cewa wala yujuzu khuruju jayshin illa bi idhni al-imam ba halaka wasu mutane su fito su zasu jihadi sai da izinin shugaba shugaba ne zai bada dama haka Imam Ibn Qudama al-Hanbali cikin muguni yake cewa wa amrul jihadi mawqulun ila al-imam al-amrul jihadi amr wa limami shugaban musulmi ne wa ijtihadi da ijtihadin abun yana buƙatar ijtihadi wasu abun babu nassi ijtihadi kuma yana buƙatar ilmi mai zurfi kuma yanda Imam Ibn Taymiyyah yake cewa da yawa daga cikin matsalolin jihadi yana buƙatar ijtihadi yana buƙatar manyan manyan malamai su ne za su zartar da hukunci ba kananan mutane wanda ya karanta littafi dai biyu uku ya haddace suratul anfal ya haddace suratul tauba ko a zo a doki makami yana ta kakashe mutane ba yana buƙatar ilimi mai zurfi an gane sannan kuma bayan an samu shugaba shugaba shine zai tantance cewa muna da iko ko ba mu da iko abu na uku su maƙiya ko kuma wanda suke ba musulmi ba mataki mataki ne kashi kashi akwai zimmiyun zimmi shine wanda yake dan ƙasa yana zaune karkashin daular musulunci yana addininsa yana bada jizya ga daular musulunci duk shekara an bashi dama yi addininsa haramun ne a kashe shi haramun ne a taba duke sa an bashi dama yi addininsa kashin wannan haramun ne a taba shi ba magana ce za a kashe shi sannan akwai mu'ahad wanda aka yi alkawari da shi aka yi sulhu da shi kamar yadda manzon Allah ya yi sulhu da kafiran Makka manzon Allah da ya hijira zuwa Madina ya yi sulhu da Yahudawan Madina wa in jinahu lisalmi fajinah laha idan aka yi sulhu a kiyaye sulhu to wannan haramun ne a taba shi sannan akwai musta'man wanda aka bashi dama ya shigo kasar musulmi an bashi amana an bashi visa ya shigo kasar musulmi ko dan kasuwanci ya shigo kasar musulmi da yardar musulmi da yardar shugaban musulmi ya shigo kasar musulmi wanda an bashi amana dukiyarsa da ransa haramun ne a taba shi sai duk wannan guda uku kafirin limana wanda yake ba musulmi ba ana zaman limana da shi wanda ya kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala mu'ahidan ko mu'ahidan lam yara ra'ihat aljanna wa inna ra'ihatu la tujiru min masirati 40 ama duk mutumin da yake ya kashe musulmin da yazo kashe kafirin limana wanda ana zaman lafiya da shi yazo ya kashe shi ba gaira ba dalili manzo Allah ce ba zai ji kamshin aljanna ba kuma kamshin aljanna nan tsakaninka da aljanna akwai tafiyar nan tafiyar shekara 40 zaka ji kamshin aljanna tsakaninka da aljanna tafiyar nisan tafiyar shekara 40 kana ji kamshin aljanna amma duk da haka shi wanda ya aikata wannan zunubin ba zai ji kamshin aljanna ba kaga tsakaninka da aljanna akwai me kenan akwai nisa ta duk wannan ka'idoji suna nan to harbi wanda akwai fada akwai kiyayya shine za a yaki da shi ma akwai kudura akwai izinin shugaba karkashin jagorancin shugaba a za a yi kuma idan an ji yakin nan ba ta shi yaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi muraida yake fadawa yake cewa idan manzon Allah zai tura jagora zuwa jihadi yaki sai ya shiga daga kashe yaro ba kashe mace sannan yake cewa ba a saba alƙawari idan kai alƙawari don kiba musulmi ba ka kaka saba alƙawari sannan wasiyar da sayyidina Abubakar ya yi wa Yazid bin Abi Sufyan da ya raka shi a matsayin na komandar yaki sayyidina Abubakar yana masa wasiya wajen abubuwa guda goma ba a kashe mace ba a kashe yaro ba a kashe tsoho wanda kuma wanda ke malamin addini yana zaune a bukansa yana addininsa na Kirista ba a taba su ba a kona dukiya ba lalata dukiya duk wannan waɗannan wasiyoyi sai na Abubakar ya yi masa to kuma yau me yake tafiya yau kona dukiya kona gari kashe yara kashe mata kashe tsofaffi ina ya zo wani a wani qur'ani ya zo a wani hadisin ya zo to shi yasa ka duba abin to sai babu abin da mutum zai ce illa kawai sai wannan makirci ne daga maƙiya aka shirya domin a yaƙi a yi fada da addinin musulunci saboda haka jihadi da musulunci ya karantar ba wai a ta kashe mutane zubar da jini ba wannan shine manufa ba jihadi wasila ce domin taimaka addini a lokacin da ya zamanto barna za ta biyo baya sai a dakatar da jihadi to sha zaman zan Allah makka bai yi ba an gane ko bayan zo Madina ma ba wai ya gama rayuwarsa gaba ɗaya yana ta kashe mutane ba duk yaƙi-yaƙi da manzon Allah ya yi wani malami kirga amma na manta adadin da ya bayar adadi ne kalilin wanda nake ba musulmi wanda aka kashe su kaɗan ne to sha sa manzon Allah da ya zo Madina ya kafa daular musulunci bai tara Yahudawa ya kashe su ba bai ji an tara su a dakin bautunsu an ji an kashe su ba sulhu ma ya yi da su da ya kore su daga Madina ma sai da suka saba alƙawari ne ya kore su daga Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafaran Makka ba irin adawa da ba su nuna masa ba amma da ya zo Allah ya bashi iko ya shiga garin Makka shigansa garin Makka ma saba alƙawari suka yi sulhu Hudaybiya da aka yi da manzon Allah da mutanen Makka daga cikin sulhu da aka yi sauran kabilu wajen Makka wajen Madina wanda yana so ya shiga kawancen manzon Allah wanda yana so ya yi kawance da Quraishawa Banu Bakar suka yi kawance da kafaran Makka Huza'a suka yi kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Banu Bakar suka farma Banu Huza'a sai Quraishawa kafaran Makka suka taimakawa Banu Bakar aka cuci Huza'a suka kai kukan su gurin manzon Allah sai manzon Allah ya ga sun saba alƙawari ya daura da marar yaki ya zo Makka da sanadiyar fatuhu Makka ke sun yaƙi manzo Allah tsawon tare tun daga yaƙin Badr yaƙin Uhud gazwatul Ahzab banda ƙananan yaƙi-yaƙi sannan kuka saba alƙawari da suka yi sulhul Hudaybiya ya zo shiga garin Makka suka hana shi ya shiga garin Makka irin yadda suka musguna manzo Allah da musulmi yana da yawa an kori musulmi daga Makka an kwace dukiyoyinsu amma duk da haka da manzo Allah Allah ya bashi iko ya shiga garin Makka ya shiga ɗakin Ka'aba ya yi sallah ya fito ya tsaya ya riƙe ya aje hannayensa guda biyu a ƙofofin ɗakin Ka'aba duk mutanen Makka sun taru suna kallon sa kowa ya yi shiru suna ga ikon Allah da manzon Allah da suna yaƙar sa suna hana shi sallah a ɗakin Ka'aba gashi shine ɗakin Ka'aba a hannunsa yau kike gidan makullin ɗakin Ka'aba a yau kowa ya tsaya sai shi mata zununa an yi fa’irin jiku ya kuke gani mai zan mu ya kuke gani a lokacin da aka yi tsik kowa yana tuno abin da suka yi masa sun kore shi a Makka sun zage shi an je Badr an yake shi an je Uhud an yake shi an je Ahzab an yake shi ya zo shekara ta shida zai shiga Makka an hana shi sun saba alƙawari kowa yana suna tuno laifinsu sai manzo Allah ya musu tambaya ya kuke ganin zan muku yanzu suka ce akhun karim wa ibn akhin karim lokacin suka sassauto dan uwa mai karamci dan mai karamci sai mun zana ce duk ku tafi an yafi inda manufa a zubar da jini kam manzo Allah da irin yawan rundunoni rundunar da manzo Allah ya hada ya shugaban Makka wai zai tsira kamar irin abin da laifin da suka yi masa na kafin kuma a lokacin ba duka suka musulunta ba sai da ya yafe musu daga baka daga aska musulunta haka nan manzon Allah da ya je Khaybar ya yi yau ya yi Yahudawa su suka shirya za su yaƙi manzon Allah manzon Allah ya samu labari ya riga su ya yaƙi su ya samu nasara a kansu amma manzon Allah ne ya yi sulhu da shi su zauna garin Khaybar su yi noman su sai dai amfanin goma gona idan aka samu sharaba kashi biyu kashi ɗaya su rike kashi ɗaya su aikawa manzon Allah in manzon Allah ya ga dawon mai ba sai ya karkashe su gaba ɗaya ba musulunta suka yi ba ya kyale zakan addinus sai addinus bayan samu iko a kansu bai su su ne suka shirya za su su yaƙe shi amma da ya je ya yaƙe su ya samu iko a kansu amma me yayi yace su zo na su addinus su yi noma amfanin da aka samu su dauki rabi-rabi su aika wa manzon Allah baya wannan masai da suka samu sani nama a guba manzon Allah ya ce namar ta fada masa akwai guba manzon Allah ya tofa wani sahabi ya ce ya mutu ya rasu amma duk da haka abin da manzon Allah ya musu inda daga damar shi zai karkashe su waye tsira to ashe manufar addinin musulunci manufar jihadi ba ko a ta kashe mutane ba ba da wannan aka yi an gane sannan kuma an shar'a da aman ana gubza yaki ma ya daga cikin musulmi isa bu ba musulmi ba yace wannan na bashi amana aminci kar kowa ya taba shi haramun ne wani ya taba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan wani daga cikin musulmi bashi amana wani ya kuskura ya taba shi sai manzo Allah yake cewa hadisin bukhari fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in wannan ana magana fa jihadi na Allah da annabi fa tare da shugaba da iko da komai kuna yi sai wani yace wani wanda yake ba musulmi ba wannan na bashi amana kar kowa ya taba shi wani zai kashe shi wanda ya kashe shi inji manzon Allah Allah ya tsine masa malaiku sun tsine masa sauran mutane gaba da su tsine masa tuna ko wanda yake na kwanci a ɗakin sa yana kwanci a masallacin sa ko yana wanci wani gurin sa yana kwanci a kasuwancin sa a zo a kashe shi a ce kuma an yi aikin Allah fa wannan bala'i حديث أنس ولذلك صحيح مسلم مثل الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن يجي واتو جهاد بايا في هلي تكين جلسة قرية واي كما إذن يجي كلا صلى بذيك هلي سين يجي سيطا بايان قرية إن يجي كلا صلى قرية تو بذيك كما ذي وسيطي فاسم dama ana jihadi ne saboda duba dinin Allah ku to gashi an ji kiran sallah to me ya rike kuma to shine yake cewa wajen aka je wani gari yana zaune ana jira gari waye a shiga sai manzon Allah ya ji mai kiran sallah yana kira yana cewa Allahu akbar Allahu akbar sai manzon Allah ya ce Allah alfitra yana kan addini na gaskiya sai manzon Allah ya ji yana cewa ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah sai manzon Allah yace da shi kharajta minan nari ka fita daga wuta ka kubuta ka kubuta ka fita daga wuta manzon Allah bai ganshi ba ya ji yana cewa Allahu akbar Allahu akbar ya ji yana cewa ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah amma me ke faruwa yau an kira sallah an yi iqama an yi sahwa masallaci liman yana jagoranci yana jagoranci ana karanta alqur'ani a zo a sa bom a kashe mutane a ce an yi aikin Allah to yana ka samu wannan to wannan ba wani abu illa makirci ne makiya suka shirya ta wata hanya domin a yaki da al'umma a musulmi a muhim abinda muke so mu isar da mu magana kan ta yaki yaki ne da yawa tun daga magana farkon aya yakin Badr a kashe su an kashe kafirai to yana da kyau matasa su fahimci wato maganar jihadi da ake fadan nan ayoyin jihadi da suka zo nan ba haka kawai wasu yin tsiraro su fito sai za su yi jihadi ba a'a yana da ka'idoji da sharuda kuma dole a fahimci rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah a yayi zamanin sayyidina Umar aka je wato musulmai suka ji jihadi wani gari su wanda aka je gurin su suna cikin ganuwa ganuwa ma na katanga ce babba da ake kakkewaye gari kuma aka rufe kofar gari ba hanyar shiga musulmai suna jiya suna tunanin ya za su yi su bude kofar su shiga garin sai wani bawa ya rubuta a cikin wata takarda ya ce ya ku mutanen garin nan an ba ku aminci ya harba musu ya sa cikin kibiya ya harba mutanen gari suka daki kibiya suka bude suka takarda ana cewa a ciki musulmai an ba ku aminci suka bude kofa suka fara fitowa sai kuma suka ga an fara kashe su suka ce a ya haka ko kun harbo mana takarda cewa kun ba mu aminci kuma gashi mun fito kuna so ku kashe mu suka ce waye ba ku aminci ga takarda aka ce waye rubuta sai wani bawa ya ce ni rubuta bawa ni musulmi suka ce ba su yadda ba ba wa ya zai haka ba tare da izinin shugaba ba aka aika wasa inda Umar ga abin da yake faruwa ya yanke musu hukunci sai sayyidina Umar yake cewa al-abdul muslim rajulun min al-muslimin ba wa musulmi mutum ɗaya ne daga cikin musulmi saboda haka aminci da ya ba su ya tabbata kana tabbata tsora kawai ba wata a ta kashe mutane a zubar da jini ba shi ne ake so ba wannan ba asali ma maganar da ake cewa a yi jihadi saboda a kafa daular musulunci ina ka samu wannan wannan ba ya da asali ba ya da tushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zubar da jini ba ya kafa daular musulunci ta yaya manzon Allah ya kafa daular musulunci da da'awa ya yi da'awa yana da'awa mutanen Madina suka zo ya ji suka ji da'awar manzon Allah suka musulunta wata shekara suka zo suka musulunta so koma Madina suka ci gaba da yada da'awar addinin musulunci suna wa'azi mutanen Madina suka musulunta har suka yi karfi ƴan Makka suka hijira suka je manzon Allah ya hijira ya je wa aka kashe wa aka kashe da da'awa ake kafa daular musulunci to shi yasa kurakuran da ake samu a kasashen musulmi a shekarun baya har yanzu ana fama in tsiraru ne wanda ba malamai ba ne duk masu wannan harkar ba wanda za ka samu ko a Najeriya ko a wata ƙasa ko a Pakistan ko a Iraki ko a Somalia ko a ina ake malami ne wanda wata duniyar musulunci ta yarda da ilimin sa ana yi wannan niyyar kafa daular musulunci kuma manzon Allah ba da ba zubar da jini ya kafa daular musulunci ba da dawa ya kafa daular musulunci saboda haka in ana so a taimaki addinin musulunci sai a bi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aka yi wannan sai a samu nasara amma idan aka kace hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a jawo wa al'umma bala'i kuma a bata tursu na addinin musulunci musulmai su kasa samu zama lafiya sannan kuma a zo a ba ta suna addinin musulunci kuma addinin musulunci babu inda za shi to Allah ta mu dace Allah ya samu gani Allah ta'ala yake cewa wa in tawallau idan kafiran suka ba da baya suka kisi imani fa alamu ku sani anna Allah lalle Allah maulakum shine majibincin al'amarin shine zai jibinci al'amarinku ya taimake ku saboda kada ku damu da adawa da kiyayya da kafirai suke nuna muku sai Allah ta'ala yake cewa ni'mal maula ma dalla Allah ya zama to shine majibinci wa ni'man nasir ma dalla Allah ya zama to shine mai taimako idan Allah ta'ala ya zama to majibincin ku babu wanda zai tozarta idan Allah ya jibinci al'amarinka ni'mal maula ma dalla Allah ya zama to shine majibincin al'amarinka ba za ka tozarta ba dan shi ne mai komai shi ne mai halitta duk abin da kake jin tsoron sa ma shi ne mai halitta shi to mai rage ya ji miki al'amarinka duk abin da kake shakkar sa ko kana tsoron sa Allah ne ya halitta shi to saboda haka ruguza shi akwai maganar wahala ji to shi yasa ni'mal mauda ma dalla Allah ya zama to shi ne ne majibincin al'amarinka wa ni'man nasir ma dalla Allah mu dauke sai ya zama to shi ne mataimako mai taimako mataimaki domin duk wanda Allah ta'ala ya zama to shine mataimakin sa babu wanda zai samu nasara a kansa to waye zai gagari Allah subhanahu wataala ba mai gagara Allah subhanahu wataala Allah ya tsawurce shine zai taimake ka to waye zai fada da Allah babu wanda yake to wannan ayar abin da ke karantarwa duk irin da muke za su shida muku makirci za su yi adawa da ku ku dai ku tsaya kan imaninku kuma ku nemi agaji daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai jibinci al'amarinku Allah madaukakin sarki zai taimake ku zai hana zaluncinsu zai mai da kaidinsu ga kansu to Allah ya taimake mu da wa'alamu
wa'alamu annama ghanimtum shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.
نعم أن تعالى كتوا وأعلموا كسني أنما غنمتم من شيء duk abin da kuka samu na ganima fa anna lillahi lalle daya bisa uku fa anna lillahi kumsuhu lalle daya bisa uku daya bisa biyar na Allah ne walil rasuli da manzo walil qurba da mukusatan manzan Allah wal yatama da marayu wal masakini da miskinai wa ibn as-sabili da matafi in kuntum amantum billah idan kun kasance kun yi imani da Allah وما أنزلنا على عبدنا دعبنا منك السوكر وباوم يوم الفرقان ران الربيوة يوم التقى الجمعان ران الرندنوني قدابي وسكهلو والله على كل شيء قدير الله ما إيكون ياكم قومي. أول آية الله تعالى هنا بيان هنا بينا كنت واتو غنيمة إناك سامو غنيمة تايا زأربا غنيمة لكن سورة الأنفال فرقوا آية Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana akan ganima amma a dunkule is'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasul suna tambayar ka dangane da ganima da aka samu a yakin Badr ta ya za a raba aka samu sabani wajen rabawa. Allah ta'ala ya saukar da aya yana cewa wannan hukuncin yana gurin Allah da manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba. A can Allah bai bayyana nawa ta ya za a raba amma mun kawo hadisin sayyidina Ali wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito cewa manzon Allah ya raba ganimar zuwa kashi biyar kashi hudu bisa biyar aka raba wadanda suka yi yaki kashi ɗaya kuma manzon Allah ya sarrafa kamar yadda Allah ta'ala ya ambata anan. Kuma lokacin manzon Allah ya wannan hukunci tafsirin ya tabbata ne da hadisin manzon Allah sai kuma gashi aya Allah ya saukar da aya ya tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta. Munasabar wannan aya da fadin Allah wa qatiluhuma tala takuna fitna, tunda Allah ta'ala yana magana a yaƙe su idan aka yaƙi akwai yiwuwar samun mai ganima, idan kuma aka samu ganima to Allah ta'ala yake cewa to ga yadda za a yi a raba ganimar. Kuma in aka yaƙi aka samu ganima a raba ba kan musulmi aka fara ba, al'ummu da yawa suka je yaki suka samu ganima su raba a jahiliya ana yi, amma sai da musulunci ya zo ya tsarkake abin ya sa masa ka'idoji yaushe za a samu ganima idan aka samu ya za a yi ya za a raba sai musulunci ya sir'anta ka idoji wa alamu kusani mun faɗi a baya idan aka fara zance da wannan ana so a nuna mana muhimmancin abin da zai biyo baya wa alamu kuma da miski ce ma'ana tayaqqanu ku sakantanci ku samu yaqini anna ma ganimtum min shay'in duk abin da ku samu na ganima min shay'in duk abin da ku samu yana da yawa baya da yawa aka samu na ganima ganima ita ce ma'ana abin da aka samu daga dukiyar makiya baya an gobza yaki da su shine ganima idan aka samu ba tare da an gobza yaki ba wannan shine ne alfai'u kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul hashr fama ujukum alayhi min khairin wala rikabi ba tare da an sha wahala ba Allah ya ba su dukiyar yahudawa to wannan fai'u sunansa sannan kuma akwai annafal annafal shine wato abinda shugaba zai karawa wato mayaka bayan an raba musu kashi hudu cikin biyar ko ya samu rabansa wani da yayi bajinta yayi kokari sosai saboda wani dalili daga cikin khumus din nan shugaba zai dauka ya kara masa wani abu wannan shine annafal to anan dai abin da ake nufi da ganimtum shine dukiya da aka samu daga wurin wanda aka yaki da su aka yake su a makiya dukiyar da aka samu bayan an gwamza yaki shine ko ita ce ganima to Allah ta'ala yake bayyana ta ya za a raba su fa anna lillahi malami suke sa akwai takdiri anan fa haqquhu anna lillahi haƙƙin wannan dukiyar cewa wato ɗaya bisa biyar na Allah ambatan Allah anan lillahi malami suka ce an fara ko an bude wannan da sunan Allah aka ce na Allah ne saboda girmamawa saboda kuma godewa Allah subhanahu wata'ala akan nasara da aka samu war rasuli walir rasuli da kuma da manzo idan aka raba dukiyar kashi zuwa kashi biyar kashi hudu cikin biyar na mayaka ne to shaka Allah ta'ala ke cewa annama ganimtum abinda ku samu na ganima Allah ya dangana zuwa gare shi to amma kada su dauka cewa duk nasu ne daga ciki akwai kaso da za a ware saboda maslahar al'umma shine kashi daya bisa biyar kashi hudu bisa biyar nasu saboda wahalar da suka yi amma kashi daya bisa biyar kuma saboda maslahar al'umma akwai wanda ba su yi tarayya cikin wani yakin ba amma akwai maslaha a ce an ba su wani abu wanda adalci na addinin musulunci to shine Allah ta halaka ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli da manzo suka ce rabon manzo shi kashi daya bisa biyar din nan idan aka dauka su wa za ba Allah da manzo da muku santan annabi dangin manzon Allah da marayu da miskinai da matafiya guda nawa ku samu guda shida to amma malamai suka ce rabon Allah da rabon manzon Allah abu daya ne domin na manzon Allah na Allah ne na Allah na manzon Allah ne an fahimta to shi yasa an kawo Allah an ambaci aka ce lillahi na Allah saboda girmamawa da kuma godewa Allah subhanahu wataala to amma abu na Allah manzon Allah shine zai zartar da hukuncin Allah a ciki saboda haka kashi ɗaya bisa biyar din nan za a raba wa mai mutane biyar manzon Allah dangin manzon Allah marayu miskinai da kuma matafi guda hudu cikin biyar sai a rabawa mayaka waɗanda suka yi jihadi fa anna lillahi na Allah ne khumsuhu ɗaya bisa biyar nan war wajin rasuli da kuma manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye an ba shi dama kashi ya dauka daga cikin kashi ɗaya bisa biyar din nan nafakarsa da nafakar iyalansa kuma ragowa a manzon Allah ya sarrafa shi wajen hidimar al'umma maslahar al'umma wasu malamai suka ce duk da haka duk da cewa Allah ta'ala ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama amma suka ce manzon Allah baya amfani da wannan a cikin khumus manzon Allah baya amfani da khumus a karan kansa shi aka ce yana amfani da kamar da wasu malamai suka ce fai'u da aka samu daga banu qurayza daga yahudawa da kuma fai'u da aka samu daga banu an-nadir rabansa daga cikin khumus yana bada shi ga mustahar al'umma haka wasu malamai suka ce amma Allah ta'ala ya bashi dama to shi yasa wani hadisi manzo Allah yake cewa mali mimma afa Allahu alaikum illa al-khumus wal-khumus mardudun alayhi abinda Allah ya baku na ganima ko fai'u ni ba ni da komai a ciki sai khumus kashi kadan wani kaso daga cikin kashi 1 bisa 5 wannan ma mardudun alaikum kashi da zai koma gare ku ne wato irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gudun duniya shugaban zahidai sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala yake cewa walir rasuli a na manzo to idan ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya bar duniya jaraban manzo Allah wa za baiwa to shine mabin imam malamai suka ce shugaba na daular musulunci limamin musulmi khalifin musulmi to rabban manzo Allah zai dawo gurin sa shi kuma sai ya duba ya aikata abin da yake shine maslaha ga al'umma musulmi sai Allah ta'ala yake cewa walidil qurba da kuma dangi makusanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa to wanne ake nufi shine zuriyar Hashim da kuma zuriyar Al-Muttalib ɗayan Abdul Malik domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Malik to Hashim yana da yara guda hudu akwai Hashim akwai Muttalib akwai Abdul Shams akwai Nawfal to a cikin Abdul Manaf zuriyar Hashim da zuriyar Muttalib su ne waɗanda suka cancanci a ba su rabansu daga khums haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a cikin hadisin Imam Bukhari da yazo malamai suka ce da aka samu ganimar Khaybar da manzon Allah zai raba khums bayan ya dauki nashi da yazo zai raba wa makusantansa danginsa sai baiwa ƴaƴan Hashim da kuma ƴaƴan Al-Muttalib sai ya kyale ƴaƴan Nawfal da kuma Abdul Shams to shine sayyidina Jubair ibn Mut'im da sayyidina Uthman ibn Affan suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ai su Muttalib da Tabas kakanmu da kakansu kai ma da kakanka Hashim ai duk babansu Abdul Manaf ya ake wadannan aka ba su mu ba a bamu ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sun ki cewa innama banu Hashim wa banu Muttalib shay'un wahid banu Hashim da banu Muttalib abu ɗaya malamai suka ce ajai sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa ya zama to annabi akwai lokacin da kafiran Makka suka sawa manzon Allah da zuriyarsa da musulmi da wanda ke ba musulmi ba takunkumi abinda malaman tarihi suke cewa da aka sa su shi'b aka tsare su guri guda ba a sayar musu kaya ba a sayan kaya daga gurin su ba a taimaka musu aka yi wajen shekara biyu ko uku anan aka takura manzon Allah da zuriyarsa da musulmansu da wanda ke ba musulmansu ba to a lokacin su banu Muttalib suka tsaya tare da banu Hashim tare da manzon Allah amma ayyan Nawfal su Abdul Shams ba su tsaya tare da manzon Allah ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi la'akari da irin taimakawa suka yi da addinin musulunci hatta kafin su musulunta to shine manzon Allah yake cewa innama wato banu Hashim wa banu Muttalib shay'un wahid abu ɗaya ne to shine malamai suka ce walidil qurba da dangi makusanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi anan shine zuriyan Hashim da zuriyan Al-Muttalib su za baiwa a wannan rabo kuma wannan girmamawa ce daga Allah subhanahu wataala domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa Allah ya haramta musu zakka da sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna la tahillu li Muhammadin wa la ali Muhammadin wa inna ma hiya awsaqun nas zakka datti ne na mutane taya datti na mutane domin idan ka bada zakka Allah ya wanke ka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum ka tsarkake dukiyarka ka tsarkake kanka to shaka manzo Allah yace zakka da dattin mutane ne matsayin manzo Allah matsayin iyalan manzo Allah dangi muku sa dan manzo Allah sun bukar fa haka Allah ya dauka su to sha sa wata dan sayyidina al-Hasan an kawo dabino na sadaka an aje yana yaro karami yazo ya dauka manzo Allah ya ce kai ka jefar ka jefar baka san cewa ni da iyalan gidana ku gaba daya al sadaka zakka ba ta halatta gare mu wanda matsayi ne da Allah ta'ala ya ba su da Allah ta'ala ya hana su wancan sai kuma anan kuma me yazo ci a ba su daya daga cikin bisa daya bisa biyar na khumus da Allah ta'ala ya ambata saboda iyalan wato gidan manzon Allah ne dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin hakkoki na ahlul baiti yana daga cikin darajoji na ahlul baiti dole ne ko mun musulmi ya dada wannan ya girmama su muku ci yayi ko kuma malamai sun faɗi cewa bayan ga son manzon Allah ma inda aka samu jihadi na fi sabilillah aka samu ganima rabon ahlul baiti rabon zil qurba da Allah ya ambata ana nan ba shafi ba shafi shi ba za a ba su kuma iyana gidan manzon Allah har yanzu suna nan da nasabin su sai da kuma su da'awar cewa su jikokin manzon Allah ne amma jikokin manzon Allah na hakika suna nan wanda sun tsare nasabin su saboda haka idan mutum ya zo ce shi nasabin manzon Allah ne to shi ibarar kansa sani in haka ne falillahi in ba haka bane gobe kiyama yayi bayani to Allah samu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lalata gaba daya abinda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya wanzar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi Allah ya bai mana bukatunmu na alkhairi ya Allah mana su lafiya ka ba su lafiya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la tukilna ila anfusina tarfata ayn ashhadu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk